sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan, ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Sama da masu zanga-zangan nuna goyen bayan Falastinawa 300 ne suka yi tattaki a tsakiyar birnin London a ranar Asabar. A gefe guda kuma ƴan sanda suka kama masu tsauraran ra'ayin mazan jiya kusan 100 da suka fita da niyyar nuna adawa da zanga-zangar. Yar hatsaniya ta barke tsakanin ƴan sanda da masu tsauraran ra'ayin waɗanda suka taru don su nuna adawar su da tattakin wanda ya faɗo daidai da ranar tunawa da lokacin da aka kawo ƙarshen yakin duniya na ɗaya, da kuma tunawa da ƴan Burtaniya da sauran ƴan wasu ƙasashe da suka mutu a yakin. Prime Minister Rishi Sunak ya yi Allah wadai da tarzoman da ta ɓarke tare da sukar masu nuna goyon bayan Hamas waɗanda suka yi dandazo suna ta rera waƙoƙin nuna ƙyamar Yahudawa dauke da alluna da riguna da aka rubuta a sakonnin da ke nuna goyon bayan Falastinawa. Tun kafin tattakin na ranar Asabar ake ta da jijiyar wuya, tattakin da ya zamanto mafi girma cikin waɗanda aka yi da nuna goyon bayan Falastinawa, tare da yin kiraye-kirayen a dakatar da buɗe wuta a yankin zirin Gaza, bayan da ministan cikin gida Sue Braverman ta kira gangamin a matsayin na nuna ƙiyayya da tsigeru ke jagoranta. A gefe guda kuma, a yau Lahadi ake sa ran za a yi wani tattakin yin Allah wadai da nuna ƙyamar Yahudawa a Paris, babban birnin Faransa, yayin da ake ta cece kuce a tsakanin jam'iyyun siyasa kan waye kamata ya halarci tattakin. A kuma daidai lokacin da ake ganin karuwar nuna kyama ga Yahuda a sassan kasar ta Faransa, sama da jami'an tsaro 300 za a baza a bin na Paris don su tabbatar da tsaro yayin tattakin, a cewar ministan cikin gida Gerald Jamanin. A jajibin ranar da za a yi tattakin, shugaba Emmanuel Macron ya yi Allah wadai da abin da ya kira karuwar nuna kyama ga Yahudawa a Faransa, cikin wata wasiƙa da ya rubuta wacce aka wallafa a jaridar Le Parisien. Shugaba Macron ya ce ƙasar Faransa da Yahuda za su riƙa fargaba a cikinta, ba Faransa ba ce. Kazalika Faransa da mutane za su riƙa fargabar zama saboda addininsu ko asalinsu, ba Faransa ba ce. Macron ya ƙara da cewa tattakin da za a yi a yau Lahadi zai nuna Faransa a matsayin ƙasa mai maɗaurinta ɗaya da take maraba da kowa da kowa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mazauna garin Kherson a gabashin Ukraine sun yi bikin cika shekara ɗaya da kwato birnin daga dakarun Rasha da suka mamaye shi a bara. Ko da ke birnin bai tsira daga hararen da Rasha take kaiwa daga kogin Dnipro ba, mazauna birnin sun ce sun zama jajirtattu wajen shanye duk wani hari da dakarun Rasha za su kai kan birnin. Ma'aikata a garin na Kherson sun saba saka rigunan sulke, wani mataki na zama cikin shiri da kuma gudanar da ayyukan jin kai a duk lokacin da aka kai musu mamaya. Kazalika, duk da har-haren na Rasha, mazauna Kherson kan fita su yi harkokinsu na yau da kullum, kamar sayo abinci ko yin yawo a kan keke ko su zauna a gidajen cin abinci da aka buɗe. A ranar Asabar, Rasha ta kaddamar da wani harin makami mai linzami a kan Kyiv, babban birnin ƙasar, da yankunan da ke gabashi da kudancinsa, a cewar jami'an Ukraine. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce idan har aka sake zabansa a shekarar 2024 zai faɗaɗa shirinsa da ya faro a wa'adin mulkinsa na farko na dakile kurarar baki zuwa ƙasar, shirin da ya ce zai haɗa da kama mutane a tsare su a wani sansani, daga bisani kuma a mayar da su ƙasashensu na asali. Jaridar New York Times ce ta rawaito wannan labari a ranar Asabar kan wannan mataki da tsohon shugaban na Amurka ya ce zai ɗauka idan har ya lashe zaben na baki. Rahoton da ya samo asali ne daga hirarraki da aka yi da wasu mashawartan Trump, ciki har da Stephen Miller, wanda ya jagoranci shirin yaƙi da baƙin da ke shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba, a cewar jaridar ta Times. Jaridar wacce ta soki shirin na Trump ta kwatanta shi a matsayin abin da ba a taɓa gani ba a tarihin Amurka a wannan zamani, wanda zai riƙa mayar da miliyoyin mutane ƙasashensu a duk shekara, ciki har da waɗanda suka kwashe gomman shekaru suna zaune a Amurka.
La labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu a wannan shiri na kasuwa kai miki dole yanzu haka da ina tsakiyar babbar kasuwa na Jalingo da ke karamar hukumar Jalingo inda na fara ganin masu saya da sayarwa a bangaren hatsi. Duba da cewa yanzu a wannan lokaci da ake a nan kasar Najeriya ana kokarin girbi ne na kayan abinci musamman abin da yake banci a shinkafa, masara da kuma dawa da ma dai sauransu. Yanzu haka muna tare da wani ban Allah wanda yake sana'ar saida
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Malam nawa ne kake sayar da shinkafa nan?
Shinkafa ne wannan da 1200. Wannan 1250. Wannan 1300.
Na'am. Kamar yanzu wannan farar kamar ita nawa take?
Wannan 1400.
Ake sayar da kowane mudu?
Kowane mudu ba.
To ya wannan gashi naga duka goman mace kuma naga ka bambance kudin ya lamarin yake.
Yanayin yadda aka saya ne. Wannan na sayar da 1150. Ina sayarwa da 200. Wannan ina sayar da 1200. Ina sayarwa da 250.
Yanzu kamar wannan da yake nan kusa da ni haka. Yanzu mudu kace auna ko dai kai kake sayan danye ka guma
mudu nake saya in cika mudu 50 ne shine buhu kenan.
Na'am. To yanzu misali yaya kake ganin kasuwancin yanzu a didon lokaci duba da cewa ana kokarin girbi anan akwai sabuwar shinkafa da tsohuwa ko dai duka tsohuwa ne?
A wannan duka sabuwar shinkafa ne, ba gaban shinkafa yanzu.
Na'am.
Gaskiya.
To yaya masu saya kuma suna zuwa nan kasuwar zo su saya kuma baka samu wani korafi haka?
Eh alhamdulillah korafi ka akwai tunda yanayin abu ya riga ya canja yanzu ko ba gaskiya ba. To kaga tsadar rayuwa idan ya kasance. To amma duk da 1200 ma da sauki kan to amma ana yawan kokawa gaskiya saboda babu kuɗi.
To yanzu a wuni misali kana sai da kaman mudu nawa?
To gaskiya dai anan dai in akwai shine kina sai da kaman buhu 5 6 haka 7 ma.
A wuni guda?
Eh a wuni ba.
Allah sarki. To menene sunan malamin?
Malam Umar mai shinkafa cikin kasuwar Jalingo.
To madalla Malam Umar muna
da Allah. Nagode sosai, Allah ya saka.
To madalla a waje ɗaya kuwa baya ga mai sayarwar akwai kuma mai saya wanda shi ma ya zo sayar shinkafan domin ya gida dan sarrafa. Malam barkar da haka.
Barka da nauni.
Ah to malam ko menene sunanka?
Sunana Abubakar Ahmed.
To malam Abubakar me ka zo siya nan haka?
Na zo dan duba shinkafa ne dai.
Na'am, kai ma ka zo sai shinkafa
ne insha Allah.
To guman ma ko danya?
Eh guman ma insha Allah.
Na'am. To kamar mudu ne kake bukatar siya haka?
Ai wani lokacin ma rabi ne zan siya.
A malam rabi ake dan siya haka dai a dalalla ba dan
insha Allah.
To ga wake kuma shi ma wajen kana siya
wani waken dai nakan auni gongomi ko haka hada da shi.
Na'am. Kadan lallaba shi haka shi ma dan tafi da shi
saboda yanayin lokaci.
Na'am. To malam baka cika siyar danya ba kenan kai?
Eh to a sai dai in duba ko garin masara dai a maimakon sa.
Na'am. To me yasa malam?
Eh to ai yanayin lokacin ne ai.
Eh
insha Allah.
To malam akwai iyali kuma misali kamar?
Akwai iyalai guda 10 haka, yara 8 da mata guda 5.
Haka dai kuma dai ake ta gugutawa dai
insha Allah. Allah dai yana rufa asiri tallafa.
To yanzu nan rabin mudu haka da kace kanya sai yana wadatarwa kuma a gida?
Eh to ai yanzu ba wai he an ci an goshi ba, in dai aka samu aka ci din to insha Allah sai a gode wa Allah kuma domin wani ma bai samu hakan ba.
To Allah ka mu ne da zai.
Amin, nagode.
Yau ma
Allah saka nan
yau. Kin goshi? Ah to ai ba wai maganan goshi ake ba. Eh ba za ki magana ba? Eh. Yau wato jama'a masu sauraron mu baya da muka kammala daga layin nan na masu sayar da shinkafa inda ake ta hadatar saya da kuma sayarwa. Wannan yi gaba kaɗan a wannan babbar kasuwa na Jalingo da ke karamar hukumar Jalingo a jihar Taraba. Mun shigo layin masu sayar da tattasai da attarugu da tumatur da kuma albasa. Amma dai abin da ido nake gane min a wannan layi kashi 70 cikin 100 na ga tattasai ne da attarugu da albasa babu ainihin wato tumatur. Bari mu tattauna da wani ba Allah wanda shi ke wannan sana'ar sayar da kuma saidawan ya mana garin haske. Malam barka da haka.
Yau barka da gajiya.
A to malam ko me sauraro zai zo nan muke magana?
Mai magana dai Ahmad Shehu ne, mai sayar da tattasai.
Na'am. Daga ina?
Daga babbar kasuwar Jalingo da ke Taraba State.
To Malam Ahmad gashi naga kana sayar da tattasai da attarugu da albasa amma ban ga tumatur ba, na san waɗannan makwabtan juna ne tare suke tafiya. Yanzu mu fara da tattasai, kamar nawa ake sayan buhun tattasai misali?
To buhun tattasai dai ba yadda ba yi gaskiya, shi bai da wani proper price. A yau zaka iya sayan sa da ɗan sauki, gobe kuma ka siya ya sauki sosai. Za kuma ka iya sayan sa da tsada sosai yau, gobe kuma ka samu sauki sosai akan sa. Misali yanzu kamar shekaran jiya an sai da buhun tattasai 27,000.
27?
27. Amma a yau an sai da tattasai 25,000 daga baya har 23,000 to mu kuma mu san me gobe za ta ba
yanzu mu je ga batun tarugu kuma
yawa to a tarugu gaskiya yi kuma yafi komai sari ma saboda yanzu haka zaka zo ka sai a tarugu 20,000 a yanzu hakan nan to in ka koma gobe shi yafi komai sauki ka sai shi 35,000
to me yasa
kawai yanayin sa haka yake shi kawai daren da ya zama ya dan yi scars to yana dogulin kudin shi ne ba wai ya ƙara kadan ma ya bari ba shi nin kawai yake tarin sa kawai zaka ji irin 5,000-10,000 kawai yawa to shi haka ne
Mala Hamad tattasan nan naga kwaya biyu naga ga wata kibabba ga kuma wata gajera mai tsayi a ciki wane ne ayin tattasai ne ko dai duka ne
na shi wannan tattasai ne
wannan kibabbar mai dan jikin kenan
shi wannan shine suke ce masa pepe wannan shi kuma a turanci suna ce masa chili pepe shine dogana mara kenan shambo wasu gurare zaka ji suna shambo wani guri kuma zaka ji ana dogana mara
na'am
yawa amma bai sanan da dominant ake cewa dogana mara aka buga masa
to ga kuma tarugu
yawa ga tarugu shi ma kuma yana nan difference da shi yanzu wannan tarugun gwamba ne yanzu abin da yafi komai
sai gwamba ya zawa nan taraba
yawa dan gwamba ne yanzu gobe kuma zaka yi zuwa kaga dan bali ne anan wani local gamma cikin taraba ne yawa duka
to yanzu mu tsallaka mu dawo kan albasa
na'am
ita kuma albasa ya tsarin ta yake ne ita ma abu take zuwa ne kwa kwando
na'am rajin ita kuma albasa fa ita ne yanzu ake nema a fuskanci kalubale akan ta
to me yasa
babu kwance lokaci dan gaskiya mafi yawanci duk shekara idan ya zo karshe albasa yana tsada sosai duk da cewa yanzu gashi nan sabon albasa ne amma kuma baya hana shi tsada duk da cewa sabo ne yake fita yanzu to amma normally ya kai shekara biyar haka in dai October ya yi ko in dai August ya kama to abin da ya kai har karshen December ana fama da tsadar albasa wanda irin jiya ma albasa ko ɗaya ba a kawo jalingo ba amma yau akwai wadda take hanya amma karin kudi kam
yau yanzu kamar ita albasa nawa ake samun buhun ta misali
eh to buhun ba yadda ba yi akwai buhun Kano wanda ake ce masa wayan ganduje shi babban buhu ne sosai akwai kuma normal buhu wanda kowa yake wanda ya sani misali jumbo kenan za a raba shi gida biyu sai a dora masa a sama shi kuma wannan to wanda kuma a yanzu a wancan gurin din ma ya haura gaskiya
ya a can inda ake kawo ma ya haura
ake kawo ba dan mafi yawanci ma yanzu a Gombe ake samu dan na Kano gaskiya yayi karfi da yawa
amma mallam na ga dukkan layoncin layin naku ban ga tumatir ba kuma na san makwabtan juna ne me ya faru ne
gaskiya tumatir shi kan yafi zama wani a yanzu haka sannan kuma amma dai gaskiya yana tsada sosai a yanzu haka
amma dai yanzu yadda ake haka ana samu dai ba dai laifi
ana samu amma gaskiya bai da dadin harka a yanzu saboda gaskiya yayi tsada
to Allah ya sauka
amin ya Allah
kuma da masu sauraro yanzu dai muna wannan layi na masu sai da kayan miya irin su attarugu da sai da albasa bayan mun tattauna da Malam Ahmad a rumfin Malam Ahmad din kuma muka samu wani ban Allah wanda ya zo ya ce bane shi ma zai sai albasa din ko attarugu ko kuma tattasai ko abin da ya sauka bari mu ji shi kuma menene zai ce malam barka da haka
nagode barka da haka
kuma menene sunan malamin
sunana Alhaji Ibrahim baban gida mai dabbobi
to Alhaji Ibrahim baban gida mai dabbobi a cikin ababen nan guda hudu da ake saidawa nan gurin me kake bukata ne
ina zo ina son tattasai ina son tarugu da albasa
kuma nan nawa ka zo saya
ina zo na sai na 200
na 200
na'am
to kuma zai ishe ka
zan yi manage saboda kwanaki in na sai na naira 100 ma yana isa na amma yanzu na 200 baya isa sai dai manage
na 200 ma
kwarai ma kuwa
to me yasa
gaskiya saboda hawan kayayyakin to ya kamata gwamnati gaskiya ta sa mana hannu mu talakawa ta inda ya dace hanyoyi kamar na noma na taimakawa talaka inda zai samu wani abu ko kuma hanyoyi na kasuwanci da muke yi da hadda ake dauko kayayyakin gamba a nan bane mostly yake samun kayayyakin ana kawo su daga wasu jihohi ne zuwa wasu local gamban saboda haka muna so gwamnati dai ta taimaka ta duba mana ta sa mana hannu kan harkokin mu na yau da kullum
ba yanzu muna wannan layi na masu sai da kamiya inda wata bura Allah ma ta ce tana da sha'awar ta tsoma albarkacin baki da dangane da wannan al'amari malam Sanugo
Allahu salamu alaikum
wa alaikum salam ko menene sunanki
Zuwaira Ibrahim
to malam Zuwaira ke ma ce bane kika fito yi hala
Allah ce te na wannan fito yi gaskiya al'amuran sai a hankali game dangane da abun kayan miya gaskiya abubuwan yayi tsada ba yanda zamu ce sai dai mu ce alhamdulillah amma muna mika kukan mu go gwamnati ta taimaka ta agaza ta dubi wannan lamarin da ake ciki
yanzu kuma nan wa kika zo saya
na Allah sai na lera 100 yana isa na mai yanzu sai 100 biyu ma sai dai ai manage
to madallah masu sauraron mu iya abin da ya sauka kenan a wannan sati makon gobe me duka ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a wannan shiri na kasuwa akai miki dole daga Jalingo Lado Salisu Muhammad Garba murar Amurka a Nigeria
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
sunana Reverend Luke Shehu nine shugaban kungiyar Kristocin Arewa da fastoci yan kasa zamana so limamin addinin Krista kira da zan yi wa Kristocin Arewacin Najeriya musamman da kuma Najeriya gabaki ɗaya shine ina roko har ga Allah subhana ta'ala wanda duka mai tsoron Allah musulmi ko Krista muke roƙa da sunansa guda muke bauta masa domin ya ji juyayinmu mu zauna lafiya ina roko abinda yayin kasan nan yake ciki ya shafi Krista ya shafi musulmi da nayi zaman kasa da nayi racin taro ya shafi Krista bai ba musulmi ba bai Krista ba yayin zaman ta kiwo mu yi kamata Mudi tsoron Allah musulmi ya kaunaci Krista Krista ya kaunaci musulmi dalili kwa ubanmu fadai ne Annabi Ibrahim din nan yana cikin Alkur'ani mai girma Annabi Ibrahim din nan yana cikin Bible din mu ta Krista yana cikin kuma littafin Taura ta Yahudawa littafin mu Bible ya nuna mana babu mai tsoron Allah irin Annabi Ibrahim har ma cikin Bible Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace amoki na ne me yasa mu ba za mu koyi ba daga Annabi Ibrahim yanda dangantakarsa da Ubangiji kungin nan namu muke promoting din zaman lafiya tsakanin Krista da musulmi a arewacin Najeriya da kuma Najeriya gaba daya daga karshe ina roko abin da yake faruwa a kasan gabas misali wato tsakanin Filistinawa da Isra'ilawa kar mu yadda hakikin kiyayya ta Filistinawa da kuma Isra'ila wanda ya fara fiye da shekara 2000 da suka wuce tun kafin Annabi Isa wato Isa Yesu Almasihu suna da kiyayya da gaba nasu akan yanki ne na kasa kar musulmin Najeriya ko Kristan Najeriya ya dau fushi ko zafin abin da yake tafiya a kasan gabas domin hakikin soyayyen musulunci ko kristanci a kawo mana bakin ciki fara gaba da juna na roke mu ina roƙon Allah Ubangiji ya kuma kawo zaman lafiya wannan mulkin Najeriya Allah ya albarkaci wannan kasa
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan constipation wato rashin yin bayan gida a lokacin da ya dace ko kuma a wasu lokutan ma bayan gidan yayi tauri a rika shan wahala wajen fitar sa Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Khalid Sununsu Kani na asibitin kwararru da ke Yola inda ya fara da yi mana bayani kamar haka.
Matsala ta constipation a Hausance samun tsaiko ko kuma shan wahala yayin da mutum yakan so ya fitar da turoso daga jikinsa. Wani lokacin yakan iya kaiwa wajen sati biyu mutum din yana fama da irin wannan matsala. Sannan kuma fitar da turoso a jikin bil adama ya danganta da akwai abin da muke kira da bowel movement wato yanda kayan ciki sukan mammotsa sannan kuma shi kansa bayan gida yakan fito ya duro daga dubura dan adam wannan abu ya danganta da dan adam ya danganta da watannin da dan adam yayi saboda da akwai abin da muke kira da neonates da kuma shekarun da yaro yayi ko kuma mutum babba ne wadansu zaki ga cewa a kullun sukan yi turoso wasu kuma zaki iya samu sukan yi wannan turoso ne kamar sau 2 zuwa 3 a rana wasu kuma zaki ki iya gani cewa suka yi turoso ne duk safiya ta kowace rana. To idan aka samu dan adam wannan turoso nasa bai kai sau uku a sati ba, to shi ma duk wannan abu ne da za a fara tunanin cewa to tabbas dan adam yana fama da wannan matsala ta fitar da turoso a rashin ka'idance, wanda mutum za a fara zargin sa da wannan matsala ta constipation. Saboda masu sauraron mu su gane bayani dalla-dalla, yana da matukar muhimmanci cin wannan turosan ta yaya ma ake fitar da shi a jikin bil'adama. To Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara jikinmu na yayi aiki yanda ya kamata, ba tare da dan adam ya samu tawaya akan komai ba, da akwai abin da muke kira da normal body physiology. To idan dan adam ya tara wannan turoso a cikin wani waje a kayan ciki wajen karshe kenan da ake kira da rectum, wannan waje zai dan bubbude saboda taruwa na shi wannan turoso. To da akwai abin da jijiyoyi na aika sakonni zuwa kwakwalwa, za su dauki wannan sakon za su bi ta wannan waya da take a bayan jikin bil'adam, ko kuma kice laka kenan, abin da muke kira da spinal cord. Wannan sakonni zai tashi zai tafi har cikin kwakwalwa, sannan kuma a ƙara dawo da wannan sakon. Masu sauraro ya kamata su gane akwai wani waje da ake kira da wato kamar anus, wanda a wannan waje yana da wata kofa ta ciki da kuma wato kofa ta waje. Akwai abin da muke kira da internal anal sphincter da external anal sphincter. To idan aka tura wannan sako zuwa kwakwalwa, anan ne za a gane cewa bari a dan bude wannan kofa ta cikin dubura domin a bar wannan turoso ya fado zuwa ƙasa. Idan dai har mutum ya dace ya fitar da wannan turoso a daidai wannan lokaci, sannan kuma jiki ya tabbatar da cewa ya kamata a fitar da wannan abu, to shine fa za a samu budewar kofa ta waje, wancan muke kira da external anal sphincter. Amma fa duk waɗannan abubuwa sukan faru ne, akwai abin da muke kira da reflex, ba wai mutum ne kawai yace bari na fitar na yin kara ba da bude wannan kofa ta cikin, a'a, wannan is a reflex action, abu ne da yakan faru a ɗabi'ance. To kin ga wannan shine abin da yakan faru yayin da mutum zai fitar da turoso a cikin jikinsa.
To likita, shin suwaye ma suka fi samun wannan matsala ta constipation?
Kowa zai iya fama da wannan matsala, ko kananan yara ko manya, ko dattawa ko mata masu juna biyu za su iya fama da wannan matsala ta constipation. Babu wani bambanci da za a ce waɗansu mutane kwata-kwata ba sa fama da wannan matsala. Idan mutum yana fama da wannan matsala ta constipation, ina mai tabbatar miki cewa da akwai waɗansu abubuwa da za su dinga damunsa. Na farko dai shi ne cikinsa zai dinga mai ciwo, ya dinga mai kugi. Wani lokaci mutum zai dinga ji bari ya dan yi kamar amai, wani lokaci mutum zai ma iya yin aman. Sannan za a iya samun matsala ta rashin son cin abinci, abinda mukan kira da kamar loss of appetite kenan. Sannan wani lokacin idan tura ta kai bango, zai dinga jin can wajen dubrarsa tana mai dan zafi-zafi, sannan yana dan jin abubuwa babu dadi. To duk gabaki daya waɗannan abubuwa za su iya faruwa saboda wannan matsala ta constipation. Idan abin ya kai ya kawo zai iya samun turoso, yakan iya dan fitowa kadan haka daga bayansa, ba tare da yana so ma ya fitar da wannan abu ba, ba tare da ya ma san mami biyuwar lokaci yana fita ba, sai dai kawai ya ga dubrarsa tana fitar da dan ruwa, sannan kuma yana bata kayansa da yake sanyawa, ko kuma inda yake a zaune. Wannan shine abin da muke kira da kamar soiling kenan. Sannan kuma wani lokacin za su dinga iya samun fitar da iska mai yawa daga wajen dubrarsu, abin da kamar ake kira da flatulence kenan.
Me ke haddasa wannan matsala ta samun tsaiko ko kuma wahala wajen fitar bayan gida?
Da akwai abubuwan da sukan kawo wannan matsala a irin kananan yara, matin daga suna wato kananu za a gane wannan matsala a fitar da su. Da akwai kuma matsalar da za ki ga cewa kamar da ita ma akan haife su, da akwai matsalar da za ki ga cewa waɗansu sinadarai ne sukan yi ƙasa ko sukan yi yawa a jikin bil'adama. Waɗansu matsalolin kawai waɗansu magunguna ne ma da mutum idan ya sha zai dinga samun wannan matsala. Da akwai akwai abin da muke kira da irin su anal stenosis wato wannan waje ta can wajen kasar wato wajen dubura shine yakan matsi ya tsuke ya hana wannan turoso ya sako kasa ya fito yanda ya kamata da akwai matsaloli da akan iya samu na rashin waɗansu abubuwan aika sakonni ko kuma abubuwan da za su iya barin shi kansa kayan ciki da yake cikin jikin dan adam abinda muke kira da intestine ya dinga mammotsawa har a samu abin da ake kira da peristaltic movement wato yanda kayan cikin dan adam yakan mammotsa ya lallankwasa ya dinga tafiyar da abin da yake cikin sa ya tafi mataki na gaba so akwai cututtuka kamar haka suma da sukan kawo wannan matsala kamar irin su Hashfrom disease irin su spina bipeda da sauransu sannan kuma da akwai wadansu sinadari kamar yanda na faɗa da su sukan yi kasa wasu kuma su yawa da akwai sinadari potassium calcium da akwai kuma kamar thyroid idan dai aka samu wannan sinadarai wasu idan suka yi kasa su ba da matsala wasu idan suka yi sama su ba da matsala haka zalika suma masu kamar ciyan sugar suma sukan zo da irin wannan matsala wani lokaci sannan wadansu magunguna irin su kamar anticholinergic da dai sauransu sukan iya kawo matsala ta constipation wani lokaci kuma akan iya samun kamar tumors ciyan daji na cikin ciki yakan kawo irin wannan matsala sannan wani lokacin kuma yaro ne zai zo da wannan matsala amma ba wani abu bane ba kawai idan yayi bayan gida yazo yin turoso ya ji zafi a dubarsa duk lokacin da yayi wannan wato turoso ya taru zai yi sai ya dinga tuno da wannan zafin sai ya kasa fita ya je yayi sai ya bar wannan turoso ya dade a cikin jikinsa sai saboda wannan zafin da yake zuwa ya ji wani lokaci kuma idan dan adam ya shagaltu da yin wadansu al'amura na rayuwarsa za ta iya yiwuwa wannan turoso yana cikin jikinsa amma saboda bai tsaya ma ya ma kai kwakwalwarsa wajen ba bai ma kai tunaninsa wajen ba zai iya sawa dan adam ya bar wannan abu ya dade a cikin jikinsa sannan kuma wani lokaci rashin cin abinci ne wanda yake dauke da wadansu abubuwa da sukan taimaka wajen dagargaza kayan abinci a cikin jikin bil'adama to idan aka samu irin wannan matsala shima zai iya ba wa mutum wannan matsala ta constipation
idan mutum yana fama da wannan matsala wani mataki ya kamata a dauka a gida ma tun kafin a garzaya asibiti
matakin da mutane ya kamata su dauka shine idan dai har mutum yana fama da wannan matsala a gida shine ya zama wajibi mutum ya fara duba wanne irin abinci yake amfani da shi kullun shinkafa yake amfani da ita ko irin makamantanta kullun ba tare da dan saka dan kayan ganye ba ba a shan irin su lemo da ayaba da sauransu gabaki daya to idan mutum ya ga yayi haka kuma yazo ya samu wannan matsala ta wato constipation to matakin farko da ya kamata a fara dauka a gida shine kafin ma a zo asibiti ya kamata mutum ya dan yi modifying din diet din sa ba wai tuwo ne ba za a ci ba ba shinkafa ce ba za a ci ba ba taliya ce ba za a ci ba a'a abinda muke bada shawara shine idan za a ci wannan shinkafa a dinga hadawa da kayan ganye irin su salak irin su tumatir da irin su cucumber da dai sauransu yana da matukar muhimmanci idan za a dinga yin hakan domin waɗannan kayan ganye sukan taimaka wajen narka kayan abinci a cikin jikinmu to idan mutum aka samai irin wannan salak a cikin abincinsa sannan kuma aka dan bashi dan lemo da dan ayaba amma leman na fata idan za a sha shi a dinga hadawa har da totuwar ana cinyewa domin shine zai kara taimakawa ciki ya dagargaza ya narka abinci yanda ya kamata sannan kuma jiki ya zuke amfani da shi sannan kuma mutum yayi turoso a cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba tare da wata matsala ba amma fa wani lokacin ba kowanne ne zai tafi ba da yin wannan abu sai an garzayo zuwa asibiti to mu kuma likitoci za mu dora daga inda aka tsaya
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku da ta Khalid Sunusu Kani da muka kasance tare da shi a cikin shirin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.